يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. تيبي رأى دين المسلمين دار الإسلام وانك شاكو من نمبر أي شاشدة لو شوفين كومبلس دورة درندة باون نونتي كاسور ونتي بوشي سنة نيجيريا ke fara cikin gabatar muku wannan MP3 mai taken fitintunin zamani kashi na daya. Wannan MP3 ya kunshi irin fitintunin da suke damu a wannan zamani ne, wanda suka hada da sihiri, kashe-kashe, zinace-zinace, cin hanci da rashawa, wuce iyaka, cin riba. Wanda ya gabatar da wannan MP3 shine Imam Isa Ibrahim Fantami. Gajeren muhawarar da ke cikin wannan MP3: sihiri da bokanci, siyasa da sihiri, hadarin kisan kai, yan uwa yan sara suka, ta'addancin yan sanda, illolin zinace-zinace, azabatar gabaciyar riba, cin hanci da rashawa, alkurani da musulmin Najeriya, matsayin karatun boko da aikin gwamnati. Fara bismillah.
A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda Allah ya bamu ikon saduwa a wannan masallaci mai albarka Al-Masjidul Jami'. A yau kusan muna 29 ga watan Shawwal shekara ta 1426 hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Haka ne dai dinko? Wanda suka samu damar yin azumin sittu Shawwal a cikinmu, muna roƙon Allah ya karbi ibadunsu. Wanda uzuri na jinya ko nawa mai kama da wannan ya hana su ikon yi, muna roƙon Allah ya ba su ladan niyya. Masu lalaci kuma da kasala irina, muna roƙon Allah ya ba mu ikon yin ibadu yadda kowa yake yi. Kamar yadda jiya bayan karatun Rijal da ikon Allah muka ambata cewa yau za mu haɗu a wannan masallaci mai albarka don yin magana akan mawdu'in sihiri da bokanci. Wannan mawdu'i asali ya samu asali ne dalilin tafsiri na watan Ramadana, kaman wata ɗaya baya ko kuma kwanaki masu kama da haka. Tafsiri da muke a jami'a muka zo daidai kan suratul Baqara aya ta 102, inda Allah yake bayyana wattaba'u ma tutul shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Karkashin wannan aya a tafsiri na dan yi magana akan sihiri mai tsawo, wanda ina ji ayar ita kadai Allah ba mu ikon yin tafsiri kasir guda uku akan ta. wannan sai zama tambayoyi sun yawaita daga wurin ƴan uwa, kullun sai zama tambayoyin sun kare kan sihirin. Sai ɗaya daga cikin masu sai da kasir fadilatul akh ustaz lawal darus salaf hafizahullahu ta'ala ya bada shawarin iya da kyau ayi muhadara mai zaman kanta akan wannan, zai fi sauki. Gabannin nan kuma ƙarshen ramadana dan uwa fadilatul akh muhammad kabir darul islam hafizahullahu ta'ala ya bada shawarin inda hali ayi muhadara kan bokanci. To ganin bukatu biyu sun hadu sai nace bari a hadawa mawdu'ai biyu waje ɗaya daura musu aure, saboda daman hanyar su kwaya ɗaya ne. In muka yi da ikon Allah sai ya zama an sake nauyi gaba ɗaya. Muna roƙon Allah, Allah ya sa mu wani lafiya. Sai wani ya miko takarda yanzu da nake karantawa, ya miko ana shirya kayan dubin, sai nace wata takarda kuma yanzu kafa fara karatu. Sai tambaye ta ja hankalina, yace assalamu alaikum malam. Mahaifinmu ne ya shiga matsala irin na masu sihiri, muna neman addu'a na malam da sauran ƴan uwa musulmai akan Allah ya ganar da shi gaskiya. Yanayin tambayar ya bayyana kaman aikin sihiri yake kenan. Da sun ce ya shiga matsala, to sai a ce ya shiga yin aikin. So wannan tambaya sai zama akan ta zan gina magana. Na farko muna addu'a Allah ya ganar da mu gaskiya gaba ɗaya. In kuskure shi kuma da yake na samun kansa a wannan sana'a, muna roƙon Allah ya nisantar da shi daga aikata ta. Allah ya sa ya tuba gabanin ya mutu. Ala ayyi halin mawdu'in yana da muhimmanci, ban san mutane suna da bukatuwa zuwa gare shi ba sai bayan nayi tsokaci a tafsiri akai a karatu guda uku karkashin wannan ayar. Yanayin tambayoyin da ke zuwa wurin jama'a sai na fahimci lalle an jahilci abu da dama a cikinsa, kuma ana da bukatan bayani akai. Kula ga wannan shawarin cewa a gabatar da muhadara, sai na amsa da gaggawa. Ala ayyi halin, dan sawwaka wa kaina gabatar da muhadara din na rabin mawdu'i din a takaicen takaitawa zuwa gida bakwai da ikon Allah. Na farko shine dalilu sihir wal kuhana min alkitabi was sunna. Na biyu aqsamus sihir. Na uku hukumu sahir wal kahin fil islam wa hukumu amalihima. Na hudu da ikon Allah shine hukumu dhahabi ila sahir wal kahin. Na biyar alwiqaya minhuma. Na shida an nushira min asihir. Na bakwai alkhatima, Allah ya mana jagoranci. Na farko dalilin sihiri cikin Qur'ani da sunna, dalilin bokanci cikin Qur'ani da sunna. Wasu daga cikin aqidu kaman na Mu'tazila da makamantansu sukan ƙaryata wani ɓangare na sihiri, sukan ƙaryata ɓangaren cewa akwai aljani har ma yana iya shiga jikin mutum ya cutar da shi, wanda wani lokaci akan samu masu believe irin na medical line banda ƴan uwa ahlus sunna da suka fahimci addini irin su Dr. Mijin yau hafizahumullahu ta'ala. In mutum ya sha likitanci ba musulmi ba ko kuma musulmi ne bai karanta addini ba, yana kyankarin dukkan wani nau'in aljani. Kowane irin cuta kai sai ce a zai iya magance ta, kawai sai dai ta rubuta kwaya kala-kala. Ana iya kai marar lafiya da ya samu hauka dalilin amma sihiri ko kuma dalilin aljanu sun haukatar da shi, sai ta dura mar kwayoyin bacci su legatil da makamantansu. To ala ayyi halin, in kaga wanda ya karanta likitanci da ikon Allah ya fahimci akwai matsala din, to addinin Allah ya fahimta. Idan ya duba sai ya ga wannan matsala a likitanci za a magance ta ko kuma a musulunci za a magance ta. In a likitanci ne sai duba kwayar da zai baka, in a musulunci ne da ikon Allah sai ya baka shawari a addinance me za ka yi. An samu wani likita da ya musulunta shekarun baya a nan garin Gombe, asalinsa Inyamuri ne ya musulunta. Da ya shiga musulunci sai ya karatu addinin Allah. In ka zo da matsala ya ta shafi aljanu ko sihiri, yana duba sai ya gaya maka kai wannan aikin ba nasa bane a ɓangaren likitanci. Har ya kai matakin da yana karantar da mutane azkarus sabah, azkarul masa, har ya kai matakin da yana karantar da mutane ake ibtalus sihir a musulunci. Don haka in ma ka zo sai duba a likitanci za a magance ko kuma a tsantsar addinance za a magance. Kula ga wannan, idan likitoci suka fahimci matsala ta sihiri da bokanci da aljanu, matukar musulmai ne za su taimaka musulunci ta wannan ɓangare. Abinda za a magance a likitance da ɓangaren tiyata cikin sauƙi za su gane. Abinda kuma ya zama ba a nan za a magance ba, za su ba da shawarin me za a yi da wannan sai ya sa a wanye lafiya a duniyance da lahirance. Allah ya sa mu wanye lafiya. Babu kokwando addinin musulunci ya karantar da mu ana sihiri ana bokanci, tare kuma da addinin bai amince da mu yi imani da wannan aikin ba. Dalilin cewa addini ya karantar da asihir, duba ayoyin Qur'ani kaman suratu Yunus, akwai ayoyi da dama da Allah ya kawo mana akan wannan. Falamma alqaw qala ma ji'tum bihi sihir, inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amalal mufsidina. Wannan aya a fili Allah ya kira sihiri akwai shi. Bayan nan mu duba cikin suratu Taha, Allah ya ce innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haifu ata. A duk irin bangaren da dan sihiri ya zo da ikon Allah baya nasara, ashe addinin Allah ya tabbatar akwai shi. Kuma can bakaran da muka gina magana su yace yu'allimuna an-nasa sihira, ashe kenan ana ma ilmantar da sihiri. Bayan wannan abun da ke tabbatar da eh akwai sihiri, ana iya yi yayi ta'asiri sai dai ba a yadda da mai imani ya amince da cewa dan adam ne ya tasiri ba, sai dai kawai Allah ne ya jarrabe shi da imaninsa. Shine hadisi ya zo cikin sahihu, cikin sahihul jami, haka ya zo cikin al-jami as-sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, cewa shi kansa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam amma sihiri, har sihirin yayi ta'asiri a jikinsa, daga ƙarshe Allah ya turo mala'iku biyu suka bata wannan sihiri din. Hadisi na Imam al-Bukhari ya tabbatar da cewa wani mutum ne sunansa Labid ibn al-A'sam, asali iya daga cikin Yahudawa, kuma daga cikin manya-manyan Yahuda wanda suka kware wajen sihiri da cutar da al'umma. Sai Yahuda suka ga yadda annabin Allah yake da awa ta tayar musu hankali, ta sa sun shiga cikin halin kakani kai, sai suka yi alƙawarin za a bashi dinar uku yayi wa manzon Allah sihiri. Aka bashi dinar uku ya zauna ya kulla sihiri, ya dauki gashin kayin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, aka hada sihirin da shi da furen dibino namiji, aka kulla sihirin har sihirin yayi tasiri a jikin annabin Allah, tsira da aminci su tabbata gare shi. Yayi tasiri a rayuwarsa amma bai yi tasiri wajen bata wahayin da Allah ke turowa gare shi ba. Tasirin dai annabin Allah har ya kai matsayin da yana iya kusantuwa zuwa ga iyalinsa, amma sai ya rika kaman bai kwanta da iyalinsa ba daren jiya, ko kuma ya zo kusantuwa zuwa ga iyalinsa sai ya zama bukatuwa da yake da shi ga iyali ba zai iya biyan bukata ba. Wannan hadisi Imam al-Bukhari rahimahullah ya kawo. Annabin Allah ya samu kansa a bangaren lafiya cikin wani irin hali na kakani kai, cikin jarrabawa ta Allah. Wani lokaci yana kwance sai Allah ya turo mar mala'iku guda biyu zuwa gare shi, ɗaya sai ya zauna wajen kafarsa, ɗaya sai ya zauna wajen kansa. Sai suke tambayan juna me ya faru, sai aka ce huwa matubu, wato kaman an mar magani ne. A lokacin sai suka yi munakasha da juna, sai aka suka karanta kaman falaki da nasu zuwa gare shi. Sai Allah ya bata wannan sihiri, dalilin karanta falaki da nasu. Wasu malaman tafsiri, Allah ya musu rahama, sun tafi akan wannan shine dalilin ma saukar da falaki da nasu. Karanta ta da suke sai Allah ya bata sihirin. Kuma sai aka ilmantar da shi da aka yi sihirin, an dauki gashin kansa, an hada da furen dibino namiji da kaza kaza, aka je aka je aka binne a Sahara ta gindin rijiya ta Zarwan cikin kabilar Banu Zuraik ne. Wannan ruwan rijiya saboda karfin sihirin da dafin da ke cikinsa, ruwa ne a rijiyar san da ya zama kaman an kwaba lalle. Yadda ka san ka kwaba lalle yayi kauri, haka sihirin ya zama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me dalilin da ya sa suka masa sihiri? Yahuda sun tabbatar cikin attaura za a turo annabin karshen zamani, amma da ya zama ba a cikinsu ya zo ba saboda hassara, sai suka ce annabin karshen zamani ƙarya ne. Shi yasa Allah ya naƙadi gare su da cewa falam ma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'anatullahi alal kafirina. Da wannan malamai suka ce dalilin farko da ke sa a yi sihiri a duniya shine hassada. Wani yana iya wani sihiri saboda ya fi shi kuɗi, wani yana iya wani sihiri saboda ya fi shi kwastomomi a kasuwa, wani yana iya wani sihiri saboda suna harkar siyasa wani ya fi shi, wani na iya wani sihiri saboda suna harkar malinta ko almajiranci wani ya fi shi, wancan na iya wancan sihiri saboda harkar rayuwa, wancan ta fi shi daraja a wurin miji ko nawa mai kama da wannan. Bai da kyau a buɗe kofar zargi sai dai yaqinin kuma ana yi shi. Tunda ku kaga hassada ta sa kai wa manzon Allah sihiri a rayuwarsa, don haka wannan hadisi sai tabbatar da ana sihirin. Annabin Allah da yaje duba ruwan rijiyar ya gida zama kaman lalle da aka kwaba mai kauri, sai yasa aka bunna rijiyar. A wata riwaya sai dace sai aka kona wurin ma gaba daya, sai aka ce ya fitar da nuna mutane mana, sai yace ba zan nuna musu ba, kar Allah ya jarrabi imaninsu. Saboda akwai wanda idan kace an yi wa annabin Allah sihiri sai ya rika kokonton ma annabta, saboda imaninsa bai kai geji ba a lokacin ake jawo shi zuwa ga addini din. Me yasa ran da annabin Allah ya ba duniyarsa bai suka rude? ana cewa ba duniya Umar ibn al-Khattab shi tunanin sa a yau sun bai gamar annabin Allah zai mutu ba tare daga ayoyi a Qur'ani sun ce zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajza Allahu ash-shakirin ana cewa annabi ya mutu yace ma mata muhammad kullu man qala inna muhammadan qad mata adriba unqa Muhammad bai mutu ba duk wanda yace annabin Allah ya mutu zan sare wuyarsa take zan sare shi Abubakar Siddiq ya da a gona radiyallahu anhu yaga Umar cin wannan halin yace ala rislika ya Umar sai tara jama'a yace kullu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kadimat wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut sai karanta wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace duk da fahimtan Qur'anin sa bai ma tuna ayar ba daga talibin Allah da sai bayan Abubakar ya karanta ta saboda gabaɗe ya rude a cikin nan akwai abun da mutum yaji a karo na farko sai ya jahilta sai bayan lokaci sai ya fahimta sai ya ce bazan fitar ba kar Allah ya jarrabi imanin wasu kar a jarrabi wasu wannan yake bayyana mana ana iya aji abu lil maslaha bayan nan kan al'amarin da ya shafi bokanci nan ma Qur'anin Allah ya kira shi lokacin da annabin Allah ya zo yana da'awa sai aka jingina bokanci gare shi aka ce a annabi mawaki ne Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa ma bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun bi qawli kahin menene kahin shine bokanci ashe nafsi ya kira bokancin bayan nan akwai hadisi da dama da suka kira wannan kamar man ata kahinan aw arrafan fa saddakahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda hadisi yazo a muslim kuma yazo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi adunkulan dunkulawa bittifaqil ulama na ahli sunna babu kokonto ana samun sihiri da bokanci sai dai musulunci bai yadda da shi ba musulunci bai yadda ka je wajen mai yi ba musulunci bai yadda ka amince da mai yi ba amma lalle qur'anin Allah tabbatar da akwai a gaggauce wannan shi ya kawo mu gabar magana ta biyu shine aka samu sihir rarrabuwar sihiri ganin cewa addinin Allah ya magana akai sai aka samu malamai da dama na musulunci wanda yana da kyau ka karanta takaddun su ka ga yadda suke rubutu akan wannan duka suke kokarin bayyana mana cewa ana iya yin sa kuma ana iya samu kamar Sheikhul Islam rahimahullah yayi magana mai tsawo cikin Majmu'ul Fatawa tasa mujalladi na 19 haka Ibn Hajar rahimahullah yayi magana cikin Fathul Bari mujalladi na 10 haka Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yayi magana a cikin littafin sa na ainihin Ash-Shifa'ul Alil cikin bayanin al-qada wal qadar haka kuma yayi magana a kayin sa cikin al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi yayi magana mai tsawo akai yayi magana cikin tibbun nabawi Sheikh bin Baz rahimahullah yayi magana akan hukumus sihir wal kuhana fil Islam Ibn Uthaymeen rahimahullah yayi magana cikin kitabu tibbun nabawi duka wannan malamai suna ta kokarin rubuta ne don su fahimtar da mu wannan cikin mutaakhiruna jiddan akwai Dr. Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah yayi magana cikin wiqayatul insan min al-jinn wa shaytan da kuma littafin sa na asarimul battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar duka wadannan malamai sun yi ta rubuce ne kala kala don su fahimtar da mu yadda ake magance wannan masail din Allah ya musu rahama sihiri yana rarrabuwa a musulunci bisa ga fahimtar malamai da irin nau'in yadda ake yi aqalla gidaje tara ko wani abu mai kama da haka ma iya magana akan 3 zuwa 5 a gaggauce insha Allah ana iya samun kaman as-sihirut tafriq ana iya samun sihirul muhabba ana iya samun sihirut ta'tilil zawaj ana iya samun sihirul khumul ana iya samun sihirul hawatif ana iya samun sihirul junun ana kuma iya samun sihirul marb ana kuma iya samun sihirut takhyil wannan daga cikin irin anwa'us sihir da ake iya samu a rayuwa wanda kowanne an san yadda ake kulla masu wannan sana'a din tare da cewa aikin da suke a musulunci bai halatta ba a gaggauce na farko sihirut tafriq yadda siffata take shine irin sihiri da ake araba da uba sai kaga uba ya tsani ɗansa ko ɗan ya tsani uban sai kaga gaba tsakanin ɗa da uba a rasa menene dalilin gabar kowa ya san ba shiri kuma an rasa me ya aukar da rashin shirin ko kuma a raba tsakanin mace da miji wanda wannan shi yafi aukuwa ko kuma a aukar da gaba tsakanin ɗa da uwarsa ko tsakanin wa da kani ko tsakanin wani oga da yaronsa wannan shine asalin sihirut tafriq kaga an raba juna da juna musamman yafi aukuwa tsakanin miji da mata, shine wanda Qur'ani ya magana akai, wa yata'allamuna ma yadhurruhum, ko kuma tun daga wattaba ummatul shayatin alamul Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ajin hatta yaqula innama nanu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, ashan raba tsakanin miji da mata. So da kai wannan sihirin tafari gana faruwa ta wannan bangare din, sai a raba tsakanin miji da mata, imma auren ya mutu gaba ɗaya kuwa aukar da gaba tsakani, mijin sai ya ga ya tsani matar bai san dalili ba, ko kuma da ji ta tsani mijin bai san dalili ba, ko kuma in da ji muryar saranta ya ɓaci bayan da ba haka ake ba, ko in ya ji muryar ta jiransa ya ɓaci kuma da ba haka ake ba. Wannan shine sihirin tafari, kokarin raba wani da wani. Yana iya kai matakin da ana iya tafriqin a nisantar da mutum daga kwanciya da iyalinsa, ya zama in zai kusanci iyali ba zai iya ba, amma in yana waje iya da bukatuwa zuwa ga iyali. Wannan shine asalin sihirut tafriq. Malamai na musulunci sun tabbatar da ana yin sa, dan Qur'ani ya kira, hadisi ma sun bayyana, kamar yadda hadisi Abu Bakari ya bayyana yadda shi dan ke shimfuda gadan mulkin sa akan ruwa ya rika jiran wakilansa, kowa ya zo da sako har ya ji wanda ya rawo miji da mata yace to a matso da shi wannan babban mutum ne. Wannan hadisi iya Bukhari. Na biyu, ana iya samun sihirul muhabba, shine sihirin da ake sa wane narkewa wance ko wance narkewa ne, sihirin lobanya kenan. Wani sai ya je wajen dan sihiri sai ya sa amar sihiri don ya sa a sa wance ta tsane shi ta so shi, ko kuma ta je da sa a sa wane ya so ta. Wanda wannan ya fi faruwa ya baka mamaki, sai ga musulmi mai imani da Allah ya narke wata kafura akan wannan sihiri da ya bar addinin musulunci, kuma za ka ganta ba kyau take da shi ba, yadda ka san guntulan doya haka take, sai ka ganta abun dan tsumburumbun haka a dunkule da ka san alade, amma shi yana ga duk duniya ba mai kyanta, duk abun da ta ci ayi sai take sai ga yayi. To nan iya cikin sihirul muhabba, ana samun jama'a suna yin ridda saboda mace, wani lokaci yana faruwa ta bangaren sihirul muhabba ne, sai ya narke mace ga duk duniya in ba ita ba wata mace, wanda kai idan za a baka ita da karin miliyan 100 zai wahala kai take fi ka karba, kai kana gade gaskiya nan in dai za a duba sai bata kai aura ba. Wata za ka ganta tsarin halittar ta, ma yadda ka san za a daura igiya a je tashe da ita, amma shi duk matan duniya ba su yi ba. In ka ce a ka hakure ce kai tana da kyau fa, ko kuma ga musulma ta mankalewa kafiri tare kuma da cewa babu kokanto yaqinan addinin su ba ɗaya bane, har ma ta yarda dan ta aure shi, to ana iya samun sihirul muhabba ta irin wannan. Ta wannan bangaren yana faruwa da za a ga mutum yana mata biyayya, makauniyar biyayya ko tana mara makauniyar biyayya, to wannan sihirul muhabba ne mafiya yawa. Yaga kawai daga matar ta yi magana zai ce sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ba ya ketarewa, sai ya zauna kanta kawai yana ciwo yayi ta kuka har a makwafta a taru, me dalili kanta na ciwo, kuma ba zai iya motsi ba, in ta shiga kitchen ya bita, in da kama hanyar ban daki ya je, duk bala'i a duniya shi bai iya komai sai abin da ta fada. Wannan iya cikin alaman sihirul muhabba, ko kuma ba ta iya komai sai abin da ya mata, ba a so wani ya zargi wani ce wani ya masa ko wanda ta yi wani ababin zargi, sai dai yaqinin yana aukuwa. A musulunci ba a son zargi sai dai aiki bil yaqin, abin da ya zama yaqini, amma yaqinin yana aukuwa. Musulunci ya dauki bokanci da sihiri dukkanin su kafirci ne, haramun ne, saboda cewa babu kwade da addinin Allah amince da shi, kula ga wannan yasa ba a so ka yadda da shi, amma ana yin sa. Wannan shine sihirul muhabba. Ana iya samun sihirul junun, sihirin sa mutun ya zama mahaukaci. Wannan yana iya faruwa ta bangaren da zaka ga mutun yana da wani lafiya kalau, cikin lokaci kalan sai ya zama mahaukaci, yana kwana a bola bai san me yake yi ba, zai iya bayyana tsarancin sa kowane wuri ko wani abu mai kama da haka. Wannan ya faru a tarihi, an haukatar da mutane dalilin saboda hasada a rayuwa. Ayana iya faruwa a yi wa maza ko a yi wa mata. Sihirul junun alama sa kenan, kaga mutum yana son gafula shi kadai, ko kuma yana yin wasu ababe wanda mai lafiya ba zai iya yin su ba, shi dai yana ta maganganu, ko kuma yana magana bata bada ma'ana, ko kuma ya je bola ya kwanta ko wani abu mai kama da wannan, ko yana bayyana tsaraicin sa a wurin da bai dace a bayyana tsaraici ba. Wannan shi nau'i ne na sihirul junun. Sai na hudu, ana iya samun sihirul mardu, sihiri na rashin lafiya. Shi ne za a yi mutum sihiri a samar cuta ta bangaren da za ka ga ko hannu ya shanye ko kafa ba ta amfani, musamman irin abin da yake kama kafa a rika cewa rheumatism, kamar yadda medical doctors ke fada ciwo da ke rike kafa sai ga mutum kafar lafiya kalama ba iya tafiya lokaci daya to wannan na iya faruwa ta bangaren sihirul marbu ko kuma sa mutum tsayinin cuta ta wani irin nau'i musamman abin da lokaci yake alaka da hypertension saboda koda an yi wa mutum sihiri aljini ya shiga jikin sa daman blood pressure sa yana raising so kawai mafi yawa in medical doctor ne zai ce ma kawai jinin ya haura hypertension ne amma an kada islamically to akwai dalilin raising jinin me yasa jinin ya raising ba tunani yake ba matsala yake cewa mana kuma blood pressure ya yi raising sai ga jinin mutum ya kai wajen beefin 220 over 140 or there about me dalili saboda sihirul mardu wani lokaci ana iya samun sihirul takhayyul ko sihirul khumul ko sihirul hawatif da makamantan su akwai anwa kala kala dukkanin su kowanne bai halatta ba musulunci amma ana yin sa akwai kisas waqi'iyya da ke tabbatar da aukuwar su wadannan dukkanin su yana da kyau musulmi ya san yayi a shari'anci ake neman tsari daga gare su in ba su auku ga mutum ba sannan ga wanda suka auku gare shi ta yaya a shari'anci ake magance su in ba haka akai garaje ba sai mutun ya waye gari ya samu jarrabawar cutuwar sihiri kuma ya koma wurin da zai barar da imanin sa dan magance wannan sihirin kula ga wannan babu wata cuta a duniya da Allah bai saukar da maganin ta ba hadisi a bukhari annabin Allah yace ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa ba cuta da aka saukar face Allah ya saukar da maganin ta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba na daga cikin sihirul khumul mutum ya rika jin haka kawai ransa na baci ya ji baya sha'awan komai a rayuwa wannan kuma wani lokaci cutar gauranci na sa irin wannan saboda gauro iya da cututtuka wajen 27 da Ibn al-Qayyim rahimahullahi yake fada cutar gauro ne kaji jikin sa yayi zafi shi kansa dafa kansa yake sai ya rika jin jikin iya dafa shi ta ciki kuma bai san dalili ba cutar gauro ne ya fito ya rasa ina zai je sai ya fito ba sai ya salama da kowa ba an kace zo kar kan manbi da sai ya ce to sai ya je can ya samu kyautan MTN line sai ya bugo telefon gida ya ce muna manbila ba sai ya kowa salama ba cutar gauro ne ya ji kawai ran sai na baci ba dalili cutar gauro ne sai a dafa masa abinci da yake sha'awa sai ya zo cin abincin sai ya gagara duka iya daga cin ciwon gauranci muna roƙon Allah Allah ya rage mana yawan gwagware a duniya ta wani bangare ta bangaren Allah ya ba su mar'atun saliha daka wannan ya cikin sihirul khumul nau'in suna da yawa wannan a takaice kenan kawai shimfida akan na uku kansu mafiya yawa sai kuma na uku shine hukumu sahir wal kahin fil islam wa hukumu amalihima hukuncin dan sihiri da boka a musulunci da kuma irin hukuncin aikin su babu kokonto yin bokanci da sihiri a musulunci bai halatta ba dogaro da hadisi riwaya ta Imam al-Haythami riwaya ta Imam al-Bazzar rahmatullahi alayhima hadisi da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi hadisi ne hasan cikin takhrij litafin al-halal wal-haram na Dr. Yusuf al-Qardawi hafidhahullahu ta'ala annabin Allah yana cewa laysa minna man tatayyara aw tutayyira la aw takahana aw tukhina la aw sahara aw suhira la faman ataka hinan aw arrafan فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم annabin Allah yace bai tare da mu wanda yayi shu'umci ko kuma aka mar shu'umci duk wanda yake yin shu'umci ko ake mar shu'umci bai tare da mu menene shu'umci shine camfi kamar yadda wasu suka ce wa salihu alaihi salam da yazo aka daina ruwa samudawa قالوا طيرنا بك وبمن معك من يشي امتي da kai kai salihu tunda kazo aka daina yin ruwa amma aka ban kazo Allah yana saukar da ruwa wannan shine shi umci ko kuma mutun yayi aure sai ya samu jarraba sai ya ce matar da ka aure mai fara kafa ce ko kuma a ce wanda ya aure a watan shawwal auren ba zai albarka ba har Aisha radiyallahu anha tana ce annabin Allah a shawwal ya aure ne kuma a shawwal na tare inda bai halda ba ai ba zai yi ba ko ko mutun zai yi tafiya ya sake tsuntsu in ya kama wani bangare kaza ya je tafiyar akwai sa'a in ko bai kama wani bangare ya je tafiyar ba sa'a wannan shine shu'umci ku rika jingina arzikin ku ko rashin arziki zuwa ga rayuwar ku autaka hana autuku hinala ko kuma wanda yake bokanci ko ake masa wannan wanda ya bokanci kowane irin nau'i baya tare da mu ta bangaren da zai kira aljaniya aike shi je kai kaza ka sa amana kaza ka je ka kira wane aje ayi kaza da kaza ta bangaren zaka ji ana magana da irin kalmomin da baka fahimtar ma'anar su abinda malami yake cewa attamtama kenan bayan nan au sahara ko sihiri au suhira la ko aka masa wanda ya ko aka masa shi ma bai tare da mu duk inda kaji annabi Allah ce laisa minna iya baina maka wannan abun kaba'iri ne aikin kololuwar kaba'iri kuma shine shirka don haka yace duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin laifufukan nan guda shida ya kafircewa abin da aka saukar wa manzon Allah me aka saukar masa qur'ani da kuma addinin musulunci don haka qur'ani an saukar wa musulunci ma saukar masa akai kula ga wannan sai addinin Allah ya bayyana mana karara cewa yin wannan sana'a bai halatta ba a musulunci bayan nan akwai wani hadisi da aka samu na Imam Abu Dawud rahimahullah na Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi annabi Allah ya ce man iktabasa ilman minan nujum iktabasa ilman minas sihir zada ma zada wato kenan hatta neman ilimin tauraro a rika aiki da su wajen bayyana wasu ababe addinin Allah bai amince da su ba sai dai akwai bangaren da malamai ke yin sauki wanda suke yin aiki na ilimin zamani amma anan kar mutum ya rika yin aikin sihiri da wannan sai dai kawai based on ilimin abin da ya karanta saboda Allah ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun ko inna fi khalqis samawati wal ardi wannan a neman ilimin da bai saba shari'a ba an yi sauki amma ta wannan bangare na sihiri ba a yi sauki ba akan sa wanda yake aikin sihiri a musulunci matukar yana iddi'a'in musulunci ko bokanci addinin Allah bai amince da musuluncin sa ba kuma malamai sun nuna cewa wajibi ne a nemi ya tuba da gaggawa saboda duk wanda ya mutu akan wannan aiki yana barar da imanin sa ne daga farko har karshe don haka muke nasiha ga duk wanda ya samu kansa a cikin wannan hali ya duba girman Allah ya san Allah ke bada dukiya Allah ke bada kwanciyar hankali kololuwar abin da muke nema a wurin Allah ita ce aljanna Allah ke bayarwa ba a samun abin da ke wurin Allah sai ta bangaren biyayya zuwa ga Allah hadisi cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yana cewa annabin Allah yana cewa inna ruhal qudusi nafatha fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi wala yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlabuhu fi ma'siyatillah fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi musani Allah ke bada komai biyayya zuwa ga Allah zai samu sabawa Allah bai samu yi nasara a duniya kula ga wannan ga duk wanda ya samu kansa a wannan sana ya duba girman Allah ya sani rayuwar ba duniya bane lahira ne ana kuma iya gane girman laifi a musuluncin an duba fatawar da shari'ar musulunci ta bayar akai na farko akan wanda yake yin aiki musamman na bokanci Imam Malik rahimahullah yace yuqtalu wala yustatabu duk wanda ke aiki na sihiri ana kashe shi a musulunci ba a ko neman ya tuba Ibn Qudama rahimahullah cikin Al-Mughni nasa yace wanda yake wannan aiki ana kashe shi haddi ne haddan ake kashe shi dukkan malaman musulunci sun yi ittifaki ana kashe dan sihiri banda malami daya Imam Shafi'i rahimahullah shi ya saba musu yace in yayi sihiri ya kar mutun za a kashe shi kisasan ababin kisasi in bai kar mutun ba ba a kashe shi ba kuma bayan Imam Shafi'i rahimahullah jumhurul ulama sun ce ana kashe dan sihiri ne musamman Imam Malik rahimahullah yace yuqtalu wala yustatabu za a kashe shi kuma ba a neman ya tuba haka Ibn Qudama rahimahullah ya fada haka shi ma Ibn al-Qayyim rahimahullah ya fada cikin littafin sa na ainihin al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi kuma ita ce maganar da Ibn Hajar rahimahullah cikin Fathul Bari mujalladi na 10 kula ga wannan wannan ita ce fatawar malaman musulunci duk wanda ya duba girman laifin da auren Allah aka ce za a kar mutum ashe laifin ya kai kololuwa don ba addinin da ke respecting juni a duniya irin addinin musulunci a kuskure in ka kar dan adam menene matsayinka me ake bukata ka bayar diya raƙumi 100 wani addini ya dora wannan ba musulunci ba ka kuma je kai azumin wata biyu fasiyamu shahararri mutatabi an taubatan minallah wa ma zalika addinin yace a kashe mutum din addinin musulunci yake respecting dan adam musamman mutum mai imani amma duk da wannan sai addini yace a zubar da jini duk wurin da kaga addini yace a zubar da jini to laifin ya kai a zubar da jini bayan nan akwai hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim Allah ya musu rahama suka yi ittifaki a kai fiyayyan halitta sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibus saba al-mubiqat ku nisanci wasu manya-manyan laifuka guda bakwai, su ne al-muhlikat, laifukan da ke halakar da duk wanda ya aikata su. Na farko ya ce al-ishraku billah, yi wa Allah tarayya da wani, ba laifin da ya kai wannan auren Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman, ko kuma innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar, ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'allahu haba'an manthura. Irin jerin gwanin ayoyin nan suna nan da yawa. Sai na biyu yace as-sihr, laifin da ke halakar da mutum a duniya bayan sihiri shine, bayan shirka shine sihiri ko bokanci. Mu duba girman laifin, bayan shirka shi yake kira na biyu. Kula ga wannan laifi ne mai tsayinin muni a musulunci. Karkashin wannan akwai tarihi da dama. Akwai asar da yazo cikin Al-Jami' as-Sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh, cewa anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amara bi qatl as-sawahir. Umar ibn al-Khattab Allah ya masa rahama ya ce duk inda aka samu dan sihiri karkashin shari'ar musulunci jininsa ya halatta. Wannan asar iya cikin Al-Jami' as-Sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh. Bayan nan an samu Hafsata bintu Umar radiyallahu anha, wata mace ta mata sihiri, dalilin wannan aka halatar da jininta. Banda wannan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi, Imam ahli sunna wal jamaa, ya naqalo ijma' bain ahli sunna ala jawaz qatl as-sahir, har ma ya qara da cewa ba nan kadai ba, sahabbai mutane uku sun bada umurni an kashe in sihiri guda uku. Da wannan malamai suka ce lalle aikin munin sa ya kai kololuwa. Ga duk wanda ya samu kansa cikin wajibi ne ya sanya hijaban mastura tsakaninsa da wannan. Rayuwa ba duniya bane, lahira ake nema. Kar mu duba me muke samu a duniya, a'a, mu duba gobe kiyama me Allah zai saka mana da shi. Duniya ana iya cin duniya ta bangaren da bai saba addinin Allah ba. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Kar ka manta rabanka a duniya. Amma kuma na farko me, wabuta gifi ma ataka Allahu daral akhirah, ka nemi gidan lahira sai dai kar ka manta rabanka a duniya. Kula ga wannan, in muka duba a tarihi, an tauba wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu abincin da aka ci dalilin yin bokanci, wanda wani yaron sai ya bashi da ya enta ya masa mukataba, ka kawo kaza kaza bayan kaza kwanaki kaza na enta ka. Me ke faruwa Abubakar Siddiq? Asar din iya cikin Bukhari. Haka Sheikh Salman ibn Fad al-Auda hafizahullah ka cikin risalatun ila al-aba, Abubakar Siddiq kullun yarin ya kawo mar abinci sai ce ina ka samu, yace nayi da ku, aka bai ce jazakallahu khairan, ina ka samu nayi kaza aka bani sai kira yukan alkhairi. Wataran sai ya kawo bai tambaye shi ina ka samu ba, sai da yace, sai yarin ya ce masa ai na samu ta bangaren da nayi bokanci ne tun ma a jahiliyya, aka balla dan bokancin yanzu shi na baka. Instantly Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai ya sanya yatsa a bakin sai yana kwakulo abincin da yace, har ya kai matakin da iyakan kujerar mulki ya fadi. Jama'an da ke kewayen suka ce ka hakura mana da cirewa, in akwai abin da ya saura na abinci a bakinka bai wuce loma ɗaya ba. Sai ya ce in zan cire abincin ba abin da ya saura loma ɗaya, kuma ina da yakinin loma ɗayan idan na fitar raina zai biyo ta zan cire, na tabbatar zan bar duniya in na bar loma ɗaya to zan cire. To yayi ga wanda yake ci yake sha da wannan aiki, in dai wani iya cewa loma ɗaya, wanda ke faɗan loma ɗaya fa iya da automatic certificate ɗin aljanna, wanda yau ni da kai ko a BBC ba a gafarta mana ba, kuma ko a Daily Trust ba a bugo cewa an gafarta ba. Kula ga wannan, lalle aiki ne mai muni, addinin Allah bai amince da shi ba. A gaggauce wannan shi ya kawo mu gabar magana ta hudu, shine hukumu zihabi ila sahir wal kahin, menene matsayin tafiya zuwa wajen dan sihiri ko boka. Wannan mun fara bayyana shi a cikin mata a dangari da muka yi tun gabanin watan Ramadana. Mun karanta hadisi na Muslim rahmatullahi alaihi, da manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yake cewa, yake cewa man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu 40 yawma, duk wanda yaje wajen dan sihiri ko boka ya gaskata abin da ya fada. Riwayar Muslim bata kawo ma gaskata ba, riwayar Imam Ahmad ne rahimahullahu suke ganin ta kawo gaskatawa, yaje wajen su dalilin zuwa sallar kwana 40 Allah ba zai karba ba. sai yayi kwanaki daidai yana sallah kwana 40 Allah ba karba wannan sallah ta da sallan farilla azhar lasar magriba isha asuba da nafil fili gabannin su da shafa'i da witri da raka'atayil fajr da salatul duha dukkan nau'in sallah har da sallan juma'a har sallar idi duk sallah ta shiga cikin kwana 40 Allah ba zai karba ba kai ainihin sallolin wajibci ma kai wajiban salloli kai 40 times 5 nawa zai baka nawa zai baka in kai zai baka 200 sallah 200 na farilla Allah baya bukata a wurinka in ba kai ba bala'i in kai kuma ba a bukata wannan yake bayyana mana irin hatsarin da ke ciki ga wancan hadisin wa man ataka hinan fa saddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaskata maganar dan sihiri ko boka ya kafircewa abinda aka sakaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake kai ya bayyana mana hatsarin da ke cikin wannan so da haka ala ayi halin lalle tafiya zuwa ga wannan wuri a cikin shari'ar musulunci bai halatta ba wajibi ne kuma mu sani duk abin da musulunci ya hana to ya bada maganin sa ba wani abin da musulunci zai ce kar kai kuma ya barka kara zube in dai ya hana kai to da ikon Allah zai baka magani babbar matsalar da aka fi samu na zuwa wuraren yan boka da yan sirri ya fi shafan iyaye mata mata a don gari in ba ku ba gari in kun yawa gari yayi kyau matsalar da iyaye mata ke samu mafiya yawa mata sun fi wa'azi ya fi ta'asiri wasu lokaci a jikinsu fiye da mu maza tare da imaninsu iya kama da wani abun dariya amma ya fi ta'asiri sannan sun fi mu zumunci iyaye mata wannan babu koko kwanto a kai sun fi mu damuwa da karatu ajin mata baya mutuwa sai ya shekara 20 suna karatu wata tana zuwa ajin bata haddace ko kulliya ba amma shekaranta 20 kullun tana ajin shi yasa ajin yara da mata wannan ana convocation ana graduating kaga an kira yayi dalibai makarantar mata ne sun yayi dalibai ko makarantar yara amma maza matasa da kuma dattawa akwai matsala a karatu ba mu taba samu a tarihi an yayi manya ba ko wanne da wannan ajin da suka zo suka yi na hauna daya na biyu na uku iftida iyaka sanawiya har aka yi balaga wani daga yazo shamma aliyu wardatan daga nan ya bar ajin shi yasa su ajin maza kowa shi yake wa kansa convocation shi yake graduating kawai daga ya dan tabaye wata uku sai ya jara baya shi yasa ana yayi yara ana yayi mata amma muna jiran da za kira mu yayi manya da kawai aji aka bude musu a anguwa ba haya islam ba har ajin ya kai shekara 6 aka yayi su dattawa ne wane iya da mata daya wane mata biyu wane uku wane hudu sun taru a aji har sun yi karatu shekara 6 an yayi karka kamun dan haya islam wannan makaranta ce nizamiya a kawai aji da aka bude har aka yayi su to su maza kowa shi yake yayi kansa wani nahau ne zai yaye shi daga ya karanta wannan shamma aliyu wardatan yaji an fara shamma fi'ilu madi mabni ala al-fath aliyu fa'ilun marfu'un ala al-damma wardatan maf'ulun bihi mansuban bil fath sai ce ina ake wannan karatun sai a ce a da ka ake yace da ka e so daga lokacin da tafin nahawun sai wata ran haka tsautsayi yana duba kayansa sai ya samu shi bayan shekara uku sai ya ce af wannan fada mun shiga ajin gidan malam falalu ne so gaskiya wannan kalubale ne ga maza akwai waran da mata sun fi mu kokari sai dai matsalar mata babba da ta auku yanzu shine in ka ajiye mace kaje da woman ce maka malami da dan sihiri da boka ta da aiki wannan kawai ta da aiki ita kowa a wurinta malam ne da shi wancan aran ma da ya haddace Qur'ani yake limancin tahajjud a anguwarsu da shi wancan da ke aiki da aljanu ya ce na kada ko mai rafa da wuta ko kuma malal lajizo da wanda zai zana yayyayi duka a wurinta ita abu ɗaya ne shi yasa wannan iya daga cikin mafi girman ta'addanci na haramun da ake a ƙasar nan shine malamin Qur'ani sunansa malam malamin da ke karantar da hadisi sunansa malam malamin fiqh sunansa malam malamin da ke karantar da boko medicine ko injiniyarin malam duk ba matsala bane so dan sihiri sunansa malam boka ma malam ne to sai zama yanzu kowa ma malam ne in ba ka da dai zai ka ce to kai malam ne kuma ko katin aure za baka sai ga an sa malam allaji doctor professor to kaga rashin dai duk rashin gatan ka za a kashe sauran a baka malam wannan shi kowa ma malam ne yanzu a kasan nan wani ba zai iya karanta maka alu an baki wauzal zuwa karshe ba amma dole iya amsa malintar to wannan shine matsalar iyaye mata ba sa ma bambance wanne ne ba wanne ne ba to wannan shine aikin farko gare su bambance malami da dan sihiri da boka to mata da take bambance maka wannan to karatun ta ya kai kololuwa wai fa sai ta je tukun in ta je neman magani sai ta dawo sai ta maka telefon ya ce mun kaza da kaza da kaza shin malami ne ko boka ita duk da ta zo na gaban sa bata gane malami bane ko boka saboda memory mata bai da rike abu da gaggawa irin na maza bai da fahimta da afwan bai da fahimta irin na maza a hadda mata suna iya fin maza gaggawan haddace abu amma understanding din abu cikin sauki a kula da shi a gane ba su kai maza ba to yasa babban kalubale da ke tunkaran mata the kalubale of the sanctuary kalubalen su gaba daya a babin aqida a duniya shine su iya bambance malami da dan sihiri da boka ba su da aikin da ya kai wannan yanzu iyaye mata duk wanda ta bambance wannan to kawai daga kaganta kaga ustazi ya ce kawai akramaha Allahu ne azza wa jalla duk inda ka ganta babbar malama ce in tana iya bambancewa to wannan kawai ka ajiye mata shi yasa wajibi ne hatta islamiya a karantar da mata ya ake bambancewa shi malamin addini in ka zai ce maka to Allah ya ce kaza a Qur'ani ya ce kaza a hadisi inda ake bambance dan sirri da boka kuma duk abin da zai fada sai ya zai yi tamtama maganar da baka sanin ma'ananta hayya ya ka hayya hayya ko kuma yi sundusun bundusun kundusun yayi ta kira wani abin da shi ma bai san me yake fada ba daya na biyu malamin addini kai tsaye ba zai zo na maka aiki da janibe yace zo barin kira wani na aike shi sannan na uku ana iya gane wanda ya kauce wa hanya da zai rika ce a kawo dabba mai siffa kaza bakin rago mai murdaddan kaho mai kaza kaza da gora 12 da kuma suga dulkule 17 to komai sai an zuba da maka wani adadi ko a ce a kawo naira 777 da kobo 7 sai ka samu 777 kobo 7 zo matsala kai ta yawo wajen yan kasuwa da ke zaka samu yace ai maganin ba zai ba sai an samu kobo 7 an dora a kai to wajibi iyaye mata su gane wannan kuma ko malamin addini ne idan yace miki to yanzu yadda za a yi a kawo 1000 kafin mu fara to daga nan an fara kaucewa hanya don in dai maganin za a yi a musulunci ba sai ta baka kudin ba ba laifi a babin isani lokaci da ke wata ta maka daga baya ko nawa mai kaba daga amma kai ka yanka kudi take sai dai in wani abu ake bukata na kudin ko za a sayi wani magani ko za a dauki nauyin wasu su yi wani abu wannan babu laifi amma dai shi a bashi to ko malamin sunna ne ya kauce wa sunna in taimakon za a yi sai a yi fi sabilillah in bukata da kama ta ma isa ne babu laifi saboda an ba wa sahabi tumaki 100 amma yawan yankawa a ce dole sai an bashi in ba ka ba za a yi ba to akwai matsala shi yasa mafiya yawa maganar da Sheikh Zarban yake hafizahullah shekaru 10 ya zo kasan nan wani lokaci yace sai ga mutane an matambaya kan ruqiya yace eh ruqiya tabbataccen abu ne a musulunci yace sai dai matsalar mutane daga wani yayi daya biyu uku ya nasara sai ga bude shago sunansa dukkanin ruqa babu laifi a rika ware wuri ana yin ruqiya amma a mai da shi kawai ita kadai ne sana'ar babu ya zama laifi sai dai in mutun yana yi dan ya taimakawa jama'a ba kudin ne manufar ba taimakon ne sai ware wani gida ko wani wuri a babin taimako wannan ba ma aibata abun da yayi ba da ikon Allah mutun zai iya wanyewa lafiya ana iya samun ahalu suna da ke kokari a wannan ana iya samun masu kauce wannan Allah ya samu wanyewa lafiya a gaggauce wannan shi ka mu gaba ta biyar alwiqaya minkuma taya ake samun kariya daga gare su wanda aka sa matsala tsakanin sa da babansa ko tsakanin sa da matarsa ko sihirul junun to ya zai a magance ai yanzu matsalar da ake samu jama'a ai haguri hatta mafiya yawa ba duka ba mafiya yawan bokaye da yansu yanzu ba su ma iya ba na da ne suke aiki da aljinnu amma inda ne yanzu sun iya sosai da yan siyasa da dama sun bar duniya saboda zunzurutun hasan da ke tsakanin su yanzu da wani zai bada Ali a karwan da tantan ya karshe so na da me sauki suke iya kar mutun da ikon Allah ta bangaren sihiri da ikon Allah saboda wa mahum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idnillah to amma ne yanzu sai ga ba ma iyan ba sai ga wani dan siyasa ba azaka yake ba kariya yake ba amma an yi abu ya gagara an bunna jaki an bunna kura an bunna saniya an shiga ruwa da saniya an yanka an fede duka a banza a ce ku yi hakuri dai daga nan zuwa 24 zai mutu sai ga yana ma kara lafiya kuma shi dan siyasan da yake ko kuliya bai iya ba to shi yasa ne yanzu mafiya yawa ba su ma iyan ba wanda ma suke yi yayi tasiri kadan ne kuma wannan aiki haramun ne dan dukin da za a yi yawanci ana aiki da aljanu ne alaka irin wannan tsakanin mutun da aljani bai halatta ba a musulunci kuma ko kai ne malami sai ka ranka samu alaka da aljani ko dan yi rukiya zai ce maka to zai rika taimaka maka da labarai in ka amince ya bude ma kofar halaka daga ranar don saboda wa aktsaruhum kadhibuna mafiya yawan aljanu makaryata ne kuma matsalar da ake samu shine mutane suna da tsoron aljanu, wanda kuma wannan kuskure ne. A ka'idar halitta aljani ke jin tsoron mutum, ba mutum ke jin tsoron aljani ba. A ka'ida kai din ne ake so ya ji tsoronka. Wannan ita ce maganar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shaf az-Zuhri rahimahullah. Shi yasa magabata na kware suke aljinin tsoron su suke ji. In kana da tsoro aljini ya gama da kashi, ba a yadda musulmi na kware ya ji tsoronsa. Me yasa Annabi Sulaiman yake ba su wahala yadda yake bukata? Har yasa su yi ta gini suna shan wahala kuma dole su yi. Har ya mutu ya ba duniya ba sani ba, sai bayan ya fada suka sani. Falamma qadayna alayhi al-mauta ma dallahu ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. فلما خرت بينت الجن الله كانوا يعلمون الغيبه ما لبثوا في العذاب المهين haka hatta aiki yake sa suke yi kura ga wannan kurakuran mutane kenan alƙa'idan halitta duk mai imani matukar akwai imani a zuciyarsa wallahi ba abun tsoro a wajen aljani in aljanin mai imani ne dama ba ruwanka da shi ba zai cuce ka ba in kuma fasiki ne to dama ai Allah bai sanya wa fasikai nasara akan masu imani ba فَلَيْسَ اللَّهُ لِكَافِرٍ الْمُؤْمِنِ سَبِيلًا بَابُ يَدَّ ذَا أَيْ وَنْدَ يَكَوْتِ وَهَنْيَا يَيْ نَصَرَ أَكَنْ وَنْدَ يَبِي اللَّهُ سَيْدَ إِنْ وَنْدَ يَبِي اللَّهُ يَا حَقُرَ دَبِنْ اللَّهُ نِشْ دَوَكَ شَيْسَا حَتَّى سِيرِنْ ذَا مُتُنْ أَلْجَنِنْ يَكَنْ كُنْ جَيْشِ غَجِ كِنْسَا أَلَوْكَتِنْ الْخَوْفُ الشَّدِيدِ مُتُنْ يَسَا مُصُورُو مِي زَنَنِي مَفِيَا يَوَا لَوْكَتِنْ صُورُو كِي شِغَا جِكِنْ مُتُنْ مَچِ كُو نَمِيجِ كُو دَا سِيرِنْ أَكَيْ كُو كُمَا الْغَفْلَة الشَّدِيدَة إِرُنْ رُودَوَا نَا زَنَنِنْ نَا مُتُنْ يَا غَفَلَ غَبَا دَيْ مَنْ دَازِ لَاخِرَة ai ai don wallahi yayi kaza ai bai kamar yayi kaza ego ego sai ga na kabilin kwallo wai za su ci kwallo shi kada yana filin kwallon ana buga bodin ya taka da kafa wani ma a TV yake gani ba iya gani a zaune sai tashi ta haka sai ga na haka da kai wai zai sa da kai kai ka ji gafala wai a fa TV yake gani amma kai yake sawa wai an bugo kwallo sai ga na haka da kan zauna haka wai sai ga haka saboda wai saboda kada yau gafula na sa irin wannan ya faru al-khawfu ash-shadid ko kuma al-ghafla ash-shadida ko kuma intikaf al-shahawat yawan sha'awa na sa mara su rika bude tsaraicin su ko kuma za su rika bude tsaraici ko ya kai maza ga ciwa duka yakan samu dama wajen wannan ya shiga jikin mutum ko kuma lokacin shiga ban daki bai addu'a ba in ma ba wanda ya masiri ba shi kansa aljani yana shiga jikin kai maka illar kaman an masu hir saboda mafiya yawan su ba su da imani bayan nan gaba ta gaba a gaggauce shine alwiqaya min huma ya ake neman kariya daga wannan na farko mutun ya daina jin tsoro a zuciyarsa koda miliyan 100 suka taru maka wallahi in karki Allah babu inda za su yi maka wannan yakinan ne qur'anin Allah tabbatar sunna ta tabbatar kawai babban abu shine baka da jin tsoro kana kuma kwatanta gyara alaka tsakaninka da Allah shi yasa in kai wannan to ko sirri kai sai ga lalaci a banza to ya ake neman kariya daga sihiri addu'o'i akwai su da ake neman kariya daga sirri babu wani abin da musulunci bai bada maganin sa ba sai dai in ni da kai ba mu sani ba in dai ba mu sani ba shikenan amma in dai zamu yi karatu da ikon Allah akwai maganin sa na tawo ba ku kissa wata rana to wani da yaji wani malami iya tafsiri yake cewa babu abin da babu a Qur'ani sai ya shigo masallaci wajen malamin yace da shi ka ce babu abin da babu a Qur'ani malami ya karanta ma farna fil kitabi min shay'in wasu na ba ga sun al-kitabin shine lahul mahfuz sai dai kawai ana cewa ba kuma a Qur'ani saboda Allah ya ce tibyanan li kulli shay'in don haka ba abin da babu a Qur'ani sai dai ba sani ba malami ya ce mar'i sai ya ce to ni ina so nuna mun sunan a Qur'ani ya ce me sunanka ya ce kuka malamin sai ya ce Allah ya ce wa idza ra'au tijaratan aw lahawan faddu ilaiha wa tara kuka ya ce to ai ga kukanka shi kawai ya mar tunda an samu kuka a Qur'ani shikenan kariya daga wannan wajibi ne jama'a abin da yake kawo a rika yin sihiri shine karancin imani wallahi muna cikin zamanin karancin imani a yanzu akwai karancin imani mai girma tsakanin yan siyasa da wani zai kar wani cikin sauki masu imanin kadan ne haka tsakanin yan kasuwa shekara 21 suka wuce akwai wanda aka masa sihiri dalilin da yasa aka masa sihiri yana sayan yellow galan na manja yalo jarka daya yana sayarwa sai zama duk ƴan manjan yafi kowa kasuwa dalilin wannan aka masa sihiri ya kara hidal janu guda 7 kawai saboda jarkan manja yalo daya da yake saya to in mutum akan yalon manja shekara 21 baya za a martoya yau ga wanda yake da jarin 100 Sheikhul Islam rahimahullah yana fara cikin ikhtida'us siratal mustaqim yace ana samun irin wannan hassada mai muni hatta tsakanin almajiri da malamai yace sai dai wanda Allah ya warkar da shi daga wannan to in wani na faruwa sai siri za iya mutum yace cikin ikhtiyar sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa mafi yawa Allah yana sa zakatan hatta daliban ilimi yace sai dai wanda Allah ya kare wajibi ne mutum ya nemi ilimi don Allah sai kare shi daga wannan amma in niyya ta baje mutum daga san to ya kai wani fi ni to wajibi ne duk abin da zamu yi mu gyara niyya tsakanin mu da Allah in ka gyara niyya sai ga Allah sanya albarka da baka tsammani amma in dai burinka ne kaza sai Allah ya kisa ka zan ya faru so da ka alwiqaya minhuma yadda ake neman kariya daga gare su in mutum ya so ya samu kariya da duk abin da aka yi kulumboto duk ya kare a hayaniya da bankaura na farko shine gyara tsakaninsa da Allah wannan shine kololuwa gyara tsakani da Allah shine tsaye da kalimatut tauhid ina kace da muka yi na miftahul janna karatu guda biyu dab da dawowa na daga Port Harcourt na wuce Egypt wannan karatu guda biyun kasai da su da muhimmanci akan kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah abinda ke cikin ta mu kiyaye mu yi imani da abinda Allah ya faɗa a ciki wannan da ikon Allah shine na farko duk abinda Qur'ani yace ayi kokarin yi hadisi yace ayi suka ce a bari bari da gaggawa dan abin da yafi karfin imanin ka ko ya faru a kuskure Allah zai maka afuwa saboda annabi Allah ce kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabuna duk yan adam masu kuskure ne mafi alkhairi shine mai tuba to in ma kai a kuskure tuba da gaggawa a duk cikin ba mu asumi kowa zai iya yin kuskure sai dai masu alkhairi sune masu kananan kurakure Allah ya samu a cikin su na biyu kuma akwai addu'o'i da ake karanta a babin neman kariya daga cikin ta akwai karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa 100 da safi hadisi yazo a bukhari akwai riwaya ta imamu abu dawud rahimahullah annabin allah yace duk wanda yayi wannan kafa 100 da safi za a bashi lada 100 a kankare mar kurakure 100 bayan nan wa kanat hirzan min ash-shaytani hatta yumsi wannan makamin kari dan yake akawa dukkan wani shedan ko aljani ko dan sihiri ko boka har yammaci ba wani abu da zai tasiri a cikin sa da ikon allah kafa 100 daga sallan asuba zuwa gari ya waye zan karanta mu biya la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mu dage mu karanta wannan kafa 100 da ikon Allah bayan nan mu riga karanta addu'a riwaya ta imamu Abu Dawud rahimahullah musamman in zamu fita a gida kullun in baka so shida in zaka fita a gida karanta addu'a da shine bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah annabin Allah yace duk wanda ya karanta wannan da sunan Allah na dogara ga Allah ba dabara ba karfi sai ga Allah kana fada sai shedan yace ko kuma a wani kauli ma mala'ika sai yace hudita wa kufita an kare ka kuma an shiryar da kai kuma ba shirin da zai tunkare ka annabin Allah yace wa tanaha anhu shaytan duk wani nau'in sihiri ko wani abu da aka maka sai ga da kansa da aljanna za su ja da mai ba su yin komai ba kana karanta wannan ka fita a gida in kuma kana fita ka kara ma da bismillah tawakkaltu ala Allah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udilla aw adilla aw udilla aw adlama aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya sai malaiku su ce je ka cikin rahama ka dawo a cikin rahama don haka mu karanta na farko din bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah duk time da ka sa kafa zaka fita gida karanta wannan da ikon Allah duk wani nau'in kulumbutu Allah zai kare ka na biyu kenan bayan nan kari abin da ya kara dace mu kara akwai kuma wata addu'a da take da muhimmanci na duk wani kaidin aljani da shedan Allah yana meruwa kansa in mutun yana karanta da ikon Allah hadisi ne da Imam al-Haythami rahimahullah ya kawo da kuma Ibn Sina rahimahullah ya kawo wanda Sheikh Arnaut rahmatullah alayhi yace hadisi ne hasan annabin Allah ya karantar da mu karanta addu'a da cewa bismil a'udhu bi kalimatillahi al-tammati allati la yujawizu kunna kullu barrin wala fajirin min sharri ma khalaqa wa bara'a wa zara'a wa min sharri ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha wa min sharri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min sharri fitanil layli wan nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman duk wanda yake karanta wannan da ikon Allah zai samu cikakkiyar kariya daga Allah duba littafin Zadul Muslimin ne min Sheikh Ibrahim bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah rahimahullah addu'a ta'dhu duba cikin Zadul Muslim Hisnul Muslim afwan na Sheikh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah can wajen babin 126 nan shi ma kawo addu'a da duk wanda yake karanta da ikon Allah zai samu cikakkiyar kariya bayan nan akwai addu'a muhimmiya duk lokacin da ka shiga masallaci karka manta ta shine gabatar da kafar dama sai kace bismillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minash shaitanir rajim in ka karanta wannan addu'a hadisi ya zo cikin sunan na Imam Abu Dawud rahimahullah akwai riwaya shiganta da Imam Al-Bukhari rahimahullah ya kawo annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace duk wanda ya karanta wannan take sai shi dan yace kadi hu fi da sa'iru yaumihi wanda yayin wannan addu'a shiga masallaci yau a wunin nan gabaɗi Allah kare shi ba abinda zai tasiri a jikinsa in kai a sallan asuba to har ka wuni da ikon Allah babu ne ciyar da kai menene addu'a bismillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minash shaitanir rajim karanta bismillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minash shaitanir rajim bayan nan sai dai kari kuma nan rigakafi ya fi magani na addu'o'i da shine karanta ayatul kursi da musamman lokacin kwanciya in za ka kwanta hadisi a bukhari annabin allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yake cewa man qara ayatul kursi qabla an-nawm lay yazal alayhi min allahi hafidun wa la yuqarribuhu shaytan hatta yusbiha duk wanda ya karanta ayatul kursi gabanin ya kwanta ba zai gushe ba iya samun mai kariya daga wurin allah kuma har gari ya waye allah yana kawo mai kare shi shaytan ba zai iya kusantar sa ma gabaɗe a rayuwa ko kuzanda shi dan ba zai iya yi ba hatta yusbiha har da ikon Allah gari ya waye kari na gaba yawan zama da alwala mu rika kokarin yin wannan ayi hakuri ina godewa Allah amma zai yi wahala ga za a yi sallah na saki alwala duk aljannin da aka yi sihiri da kuma bokanci suna tabbatarwa koda a babin magana da su bayan kuma hadisi ya tabbatar ba sa iya shiga cikin wanda yake da alwala duk inda kake a rayuwa kai kokarin yawan zama da alwala tana kariya ba sai zaka yi sallah ba yi alwala ko ka zama da ita zama da alwala cikakkiyar kariya Allah yake baka dalilin ta hatta cikin sabon Allah in ka zama da Allah zaka ga sabon Allah iya takaituwa daga gare ka a matsayin ka dan adam ajizi haka kuma in za a kwanta ma a rika alwala wannan ma a matsayin alwikaya ne bayan nan ana yi kara da azkarus sabah zikiran da ake yi da safiya kul huwa kafa uku falaki kafa uku suratul nas kafa uku wannan la ilaha illallah kafa 100 din salatin annabi kafa 10 shi ma iya da muhimmanci duba cikin littafin jalaul afham fi fadli salati wassalami ala khairil alam na ibn al-qayyim al-jawziri rahimahullah ya inganta a rika yin salati kafa 10 da safe 10 da yamma kuma subhanallahi bihamdihi kafa 100 da safe kafa 100 da yamma wannan duka matsayin rigakafi ya fi magani ne akuma kara da a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa kafa uku hadisi ya zo Abu Dawud da Tirmizi annabin Allah yace duk wanda ya karanta wannan lam yadurruhu shay'un duk duniya ba bane cuce shi a wannan wurin da ikon Allah mu karanta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa قارن الدؤر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وانما ما كفى اوك hadisi ya inganta cikin sunan na Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi rahimahullah in kai wannan cikakkiyar kariya Allah yake baka a wannan wuni din sai gaba da shi da gaggauce wanda aka riga aka masa shiriya zai samu kariya taya za yi nemi afuwa Allah ya yafe masa afuwan taya za yi nemi afuwa na lafiya Allah ya bashi lafiya wannan akwai matakai da dama da ake bi akwai hadisi daya da ya inganta a cikin littafin Imam Ahmad rahimahullah annabi Allah ya cewa an-nushra min amali shaytan nushra shine wani irin nau'in warware sihiri aikin shaytan ne malamai sai suka ce to akwai warware sihiri da bai halatta ba ko wanda ya halatta, suka ce hadisin ya bayyana ko wanda bai halatta ba, wasu suka ce kuma akwai wanda ya halatta saboda an warware manzon Allah wanda labidun al-asam yayi, sai suka ce to wanda suke ga bai halatta ba shine warware sihiri da sihiri suna ga bai halatta ba. Amma ko a cikin malamai akwai wanda ya saba musu yana ga ya halatta a warware sihiri da sihiri, shine as-sa'id ibn al-musayyib imam al-mutaakhirina, wanda shine shugaban tabi'ai, ana gani sirki ne imma na Abdullahi ibn Abbas ko sirki na Abu Huraira radiyallahu anhu wa anhuma, shi yana fahimta in wani ya sihiri ya halata a ce sai ya bata da kansa, shine nushira, kai ba za ka je kai sihirin ba amma shi a ce dole sai ya bata, shi yace to in shi zai bata ya halata a bata, saboda in an yi sihirin ana iya zuwa ko a binne a wani wuri ne ko na mai kama da haka, to in an san wurin cikin sauki ana iya bata wurin da ikon Allah, sai ya ce to fahimtar sai yana ga ya halatta, wannan fahimta ce da Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, haka Imam al-Bukhari rahimahullah ya kada cikin sai al-Sahih al-Jami' nasa, yana ga shi ma hakan ya halatta, to ala ayi halin suna ga inde ba za a wuce gwa da iri ba wanda za a ce marbata shari'ar musulunci ta ce a bata, to ya halatta, shari'a ta tsaye da shi dole sai ya warware abin da yayi, bayan nan kuma a tsaye da hukunci a kansa, shi yasa shi dan sihiri gabanin a tsaye da haddi a kansa ake nema ya tuba, don daga an kama shi Imam Malik rahimahullah yake cewa la yustatabu alqal jaffar kalamu alqalmi ya bushe, mun ba wannan ba na biyu a gaggauce da ake a warware ana iya samun ganyen magarya kwaya bakwai, wannan abin da ya kawo kuma athar ne na ainihin Wahab ibn Munabbi rahimahullah akan wannan Sheikhul Islam rahimahullah da cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 19 yace ya halatta ya aiki da wannan, bayan nan bin Bas rahimahullah shi labin sana hukumu sihir wal kuhana ya kawo nan cewa ya halatta, haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ya kawo cewa ya halatta, sannan haka in ka dauki waqaitul insan min jinni wa shaytan na ad-dakhtur Wahid Abdul Salam bali hafizahu Allah shi ma ya kawo halaccin sa, a dauki ganyen magarya kwaya bakwai in an dauka a daka, in an daka a zuba a cikin ruwa mai kyau sai a karanta wasu ayoyi a ciki, muna zuwa kan ayoyin insha Allah ta'ala, a takaicin su a karanta Fatiha ayoyi 5 na farkon Bakara, a karanta ayatul kursi, a karanta ita wattaba'uwa ta 102 ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, a karanta amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna, a karanta dan farkon Ali Imran shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim, a karanta wadannan ayoyi dan ayoyin da ke magana akan sihiri na cikin Yunus cikin suratul shu'ara, a karanta wanda suka sawwaka, bayan nan a karanta nan cikin ahqaf wa istarabna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-quran ayoyi uku na wannan wurin, sannan bayan nan a karanta was-saffati saffa ayoyi kaman guda 7 na farkon wannan, a karanta qul huwa falaqina sai a cikin wannan ruwa din wanda aka yi sihirin ya rika sha yana wanka da shi a wuri mai tsarki da ikon Allah, duk abin da aka yi Allah zai warware ba da dabarar sa ba. Amma abun da ake zanmu da shi ina muna aiki da addu'a ko magani na musulunci mu samu karfin imani, yau abun da ke faruwa ga mutane shine muna gaskata maganin bature fiye da ayoyin hadisi da hayoyi da hadisi, sai mu ce maka innaka mu da zazzabi fiba ba abun da ke magani a duniya sai allurar chloroquine, amma ga hadisi da ke bayanin in ka karanta kaza ba cuta in ba ta jare bane Allah ce zaka warke. As'alullahi al-azim rabbal ashid azim ay yashfiyaka kafa bakwai yace in ba tutar jini bane Allah zai baka lafiya, amma sai karanta mutum ba zai warke ba sai an mar chloroquine uku, me dalili? Saboda ya dauki yaqini ya dora kan chloroquine fiye da kan hadisin manzon Allah, so daga nan sai ga imani iya tabuwa, musulmi na kware duk abin da qur'ani yace kaza ko hadisi yace kaza addu'a dole sai ka gamsar da kanka haka ne tukunna Allah ya karba, in kana kokonto Allah zai karba, to Allah ba zai karba ba. Duba littafin Tuhfatul Abrar na Sheikh Ad-Daktur Muhammad ibn Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala, ya kawo hadisi da dama akai ko kwanto man kana addu'a Allah ba zai karba ba, sai ya gamsar da kanka Allah ya karba, a rika shan wannan da ikon Allah ana wanka Allah zai warware da ikon Allah. Na biyu kenan, sai kuma na uku a gaggauce daga cikin hanyoyin batawa shine ta bangaren ya halatta ayi ruqya, a karanta Qur'ani wa mutum, saboda annabin Allah umurci sahabbai sun yi, bayan nan wani sahabi ya karanta wani Fatiha Allah ya bashi lafiya har aka bashi tumaki 100, bayan nan annabin Allah da aka mar wannan sihiri malaiku sun karanta masa falaqi da nasi Allah ya bata, kula da wannan ya halatta a karanta Qur'ani, bayan nan Qur'anin Allah da man magani ta bangaren da shari'a tace zama magani, duba suratul Isra aya ta 82 Allah yake cewa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina. Bayan nan abin da aka dauka kululur aiki da qur'ani wajen magani shine hadisi ɗaya da shine kashin baya wanda duk wani hadisi ana ga bai kai ma karfin wannan a hujja ba a wajen wasu bangaren malamai shine hadisi da yazo cikin lafin silsila sahiha hadisi na 1900 a wani bugu da 31 wani bugu da 41 annabin Allah ya samu Aisha radiyallahu anha riwaya ce ta Abu Hurairah rahimahullah tana yi wata magani ba ta da lafiya sai ya ce mata alijiha bi kitabillahi ki mata magani da littafin Allah ki mata da me alijiha bi kitabillahi da littafin Allah shi ya ce ai magani da littafin Allah so da wannan ya halatta ayi rukiya banda wannan akwai hadisi na Muslim da ya zo a cikin sahih Muslim hadisi na 60 yan kai mafi yawa 62 annabin Allah sahabbai suka ce a jahiliya ai muna rukiya muna yi tun a jahiliya me zaka ce akan yanzu sai ya ce iridu alayya ruqakum to ku rika yi rukiyoyin da ji ku rika karanta musu suna ci yi suna yi sai ya ce la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirkan ku sani babu laifi da duk wata rukiya da za ku yi matukar babu shirka a cikin ta da wannan Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah suka ce ashe hatta ma rukiyar jahiliya nabin Allah ya ce matukar ba shirka ta halatta dan ya ce iridu alayya ruqaka kuma sai ya ce la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirkan hadisi ya cin sayyid muslim da wannan ana iya karanta ayoyin qur'anin Allah wa mutum a kunnansa Allah ya bashi lafiya yayi alwala musamman mu karanta littafin hukatun islamiy jinni wa shaytan ayoyin da nace a karanta a baya a ruwa ana iya karanta su a kunnan mutum ta babin ruqiya ayi sau daya biyu uku hudu biyar kuma wanda ake yawan ya tabbatar ya gyara imaninsa kafin amar don ko an raba shi da sharrin zai iya dawo an bai gyara imaninsa ba in ko baya addu'o'in da muka kira a baya za su iya ci gaba da cutar da shi sai dai in ya rike su da kuma karfin imani sai Allah ya kare shi so da haka duk wanda za a yi wa sai ya shirya sai an sa ya gyara kansa ya koma ga Allah bayan nan ya haddace addu'o'in gaba daya kuma ko iya da matsalan sihirin zai rika karanta addu'o'in da muka kira na baya alwiqaya din in yana yin Allah yana sauwaka mar cutuwa daga wannan din so da haka ana iya karanta waɗannan ayoyi din kuma ana so mutum ya zama cikin wannan hali ya rika yawan karatun Qur'anin Allah duk wanda ya yawaita riko da Qur'anin Allah yawan karatun Qur'anin Allah da kuma kokari wajen biyayya ga Qur'anin Allah da ikon Allah duk abin da za ka kansa ba zai cutar da shi ba da ikon Allah don haka wajibi ne mu rike Qur'ani da gaske wajen damuwa da karatunsa da aiki da shi Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah yana cewa duk wanda yake kwana 30 bai karanta izu 60 ba ko abin da ya kai wannan yawa izu biyu yake ta maimaitawa yace aka ce ka nemo ga falalle in ka samu wannan daura mar igiya kawo shi kawai ka tamka mar igiya kawo in an ce ka samu gafalallu 100 in ka samu wannan ka daura mar igiya ka kawo shikenan ka gama aikin ka musulmai nawa ne za su yi wata 6 ba su karanta qur'ani gaba ɗayan sa ba saboda hidima mutum zai ji BBC ya ji Germany wadanda Allah ya kira labaran su samma'una lil kadhibi akaluna lisuhuti in ka ba shi wai I want to be current wai yana so ya san me duniya ke ciki to ka san me duniya ke ciki ba ka san me lahira ke ciki ba bala'i bane ai in ka ji labaran duniya kan yi lahira mana labaran da zaka yi ta jin labaran duniya ranka na bati kana jin ana cutar da addinin Allah har ma yana kashe ma imanin ka yau in kana gaskata da BBC ko Germany ko America ai Afghanistan ba mutum daya yadda aka yi bom a wurin yadda suke ba labari ba mutum daya a wurin inda gaskiya ne sai ka ji imanin ka na raguwa bayan Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina amma mutane sun rike radio yadda ka san kai abin har mamaki yake bani ba laifi kunna cassette na kira'a mu rika sauraro jin wa'azi bukata kama kunna amma yawan damuwa da tashoshi ai ta yawo yaji BBC yaji America yaji Germany ya dawo labaran gida duk wannan yaji kuma bai izu ɗaya ba fala saddaka wala salla ina za a ji a haka kawai you want to be current a duniya lahira fa in ka karanta qur'ani ka karanta labaran lahira zaka ji khuduhu fagulluhu thumma aljahima sallu thumma sai ka ji waqifuhum innahum mas'uluna sai ka ji ana baka breaking news din lahira ana hakaito maka abin da zai faru in the future time sai ka ji imanin ka yana saki da ikon Allah so zaka ban hana mutane jin labarai ba dukkan ni wannan ba damuwa ta bace ban taɓa bashi muhimmanci ba ko labari nake nema nahi bukatar na je internet in nemi labari a hannun wanda nake son samu labarin abin da ya shafe shi ka ce ka ji labari kaga mutum zai ji dukkan labarai sai je neman labarin alkaida kuma wai a BBC ko America ko Germany musulmai ke ba watsa labaran sai dai asal labaran ba su suke nema ba kawai su aikin su watsawa ne kawai su fassara kula ga wannan ka'ida, wannan Western World tashoshin da kake jin labaransu, amma babin labari a musulunci bai halatta ka gaskata labaransu ba, gaskata ma bai halatta ba, saboda in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. To shi zaka damu kanka kan wannan, je ka internet ka shiga website na alƙairi ka duba labarin da kake so. Kana so ka ji me ke faruwa kaza, ka je ka nemi wanda abun ya faru. In kana jin labari bangare ɗaya baka ji ɗaya, wallahi kana dab da ka halaka a duniya. Muduwa bane faru tsakanin Annabi Dawud, wannan kisosi ne dama suna nan da yawa. Kula ga wannan, karka neman information ma inda ya dace. Amma duk da wannan, Qur'anin Allah labaransa yafi muhimmanci fiye da labaran duniya. Don haka mu yi riko da Qur'ani fiye da abin da muke ji a rediyo. Kowa dace zama ya iya karatun Qur'anin Allah, kira'a mujawwada. Ko da baka ci baka bude Qur'ani ko ina karanta, mutane nake iya wannan yanzu a Qur'ani da ta da bakin ma waye ta ta'a lahu ajran din ma nawa suke iyawa, nawa ke iya bude Qur'ani min awwalihi ila akhirihi a karanta, tun daga alhamdu zuwa minal jannati wan nas, ba ma a hadda ba. Don aka dora mu rike Qur'ani, duk wanda ke jin wani abu a jikinsa bai filin dadi ya tabassuki da yawan riko da Qur'ani. Bayan nan gaba ta gaba a rika yawan playing suratul baqara, musamman a gida kullun a rika playing suratul baqara, iya daga cikin tasinul bayd minash shaitan, yadda ake kare gida daga dukkan wani nau'in cutuwa. Inda hali a gidanka kullun ayi playing baqara akalla daga farko zuwa karshe, da ikon Allah zaka samu kariya daga wurin Allah. Wannan suna daga cikin takaitattun matakai da ake a babin wikaya. Ana iya cin dibino bakwai ma a gidan. Hadisi a Bukhari yace man tasabbaha sab'a tamarat ajwa lam yadurruhu summun wala sihirun, duk wanda ke wayan gari da dibino guda bakwai ajwa, wasu kace ajwa nau'in dibino ne daban, har ma tarihin sanabin Allah ya fara dasa shi da hannu, wasu kace a'a dukkan dibinon Madina ya shiga ciki, wasu kace a'a in ma mutum bai da hali la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, duk dibino da mutum ya samu ya rika cin bakwai, in ka ga dama ka mai da shi ne breakfast dinka, bai kuma ka so ya koyi da dankali da wani koyi da kaza kaza ba, ka sha shayi dibino bakwai, idan ka ci ka sha ruwa bai sheka ba. A jama'a, tsakani da Allah bakwai a ci a sha ruwa bai isa ba, gaskiya ya isa. Ai asali al-akilu ya'kul liyahya wa ghayru akil yahya liya'kul, mutum mai hankali yana cin abinci don ya rayu ne kawai bautawa Allah, amma mara wayo mara dabara shi ya dauka duniyar abinci ne kawai a ci a koshi shine duniya. Kaga mutum ya zauna ya ci dan wake jifa wajen 1777 shi daya abba jama'a. To haka a rika yin hakuri, a bari na kammala saboda lokaci ya zo karshe, kuma in ba ka kasa din karatun ba zai dauka ba waje daya ba. Don haka wadannan mu yi kokarin daukan su a matsayin alwiqaya, da ikon Allah, Allah zai kare mu daga dukkan wani nau'i. Allah ya kare kowane musulmi a ko'ina yake daga sharrin shaytanin mutane da aljanu. Allah ya kare mu daga 'yan sihiri da bokaye da makamantan wannan, wanda suke muna roƙon Allah, Allah ya shiryar da su, Allah ya sa su daina wannan sana'a, Allah ya canja musu aiki da yafi wannan aiki alkhairi, ya kuma bayyana musu hatsarin da ke cikin wannan. Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare. Kan abinci da kuke magana dibino bakwai din, akwai kaset da na Freedom Radio na Kano akan matsayin take ciki da abinci, ana irin telefon radio din a Ramadan, iya da kyau a nemi wannan kaset din. Akwai illolin cin abinci ya yawa a jiki. Annabin Allah ya ce ma mala abunu adam wa'an sharrun min batnihi, dan adam bai mallaki jaka a duniya da take cikin sa sharri ba, mafi sharrin jaka da kake da shi a duniya shine wannan tumbin. In ka bi mar sai zama duk dabarar ka duniya kansa ta kare shi dare da rana, kaga duk ya za a yi miya ta yi zaki magin miya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Wato ƴan uwa ku yi hakuri.
Mai tambaya na farko mala yana tambaya ne cewa ina hukuncin mutumin da aljani ya umurce shi ko ya bokanci ko ya kashe shi?
Kada ya kuskure yi, saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hatta uwa da uba Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Matukar ya gyara tsakaninsa da Allah ya rike addu'o'in nan, ba abun da zai iya masa, kuma kai ya dace ya ji tsoron ka ba kaza ka ji tsoron sa ba. Wannan shine yadda Allah ya halitta. Ba ma karanta Qur'ani ne, ba za ka karanta ga mai Allah ke faɗa kan su ba. Ba ma karanta hadisai ne, me zai sa ka ji tsoron abun da bai sa ji tsoron sa ba? Kamar annabi mutum ya kana jin tsoron George Bush, me George Bush zai maka? It's useless, wallahi it's useless. Ya dace ka gane sai da ka san kuda me a duniya, me what is there? Ko Mr. 00 kana jin tsoron sa, what is there?
wallahi ba wani abin tsoro a cikin su, duk wanda ba Allah ya ba a jin tsoron sa ko shi wane ne mai abin tsoro a ciki har a saka sabi Allah bangaren da muke kokan su bush ko su musta 00 wallahi ko a gaban su zama fada menene a ciki, what is there, fakdi ma anta kadi inma takdi hadir hayatu dunya, what is there a duniyar gaba daya, the worst you can do ka kashe ne, to zo ka kashe wallahi a mai a cikin duniyar dan ka batta in muna haba in dai akan hanyar Allah zamu bar duniya ko a yanzu mu wuce barzak wallahi mun amince kawai abinda muke nema shine mu bar duniyar a hanyar Allah kawai tace bura amma me a cikin duniyar me dadi a cikin ta me kake jin dadi a duniyar gaba dayan ta me zai maka wa zai iya kashe ka akwai wanda zai iya kashe an ba Allah ba bai ise ya kashe ka ba bush sau nayi neman Usama ya same shi ne sheik no ba a sa ba ke neman su sun kashe shi ne ina mulla ina aiman hafizahumullah duk ina suke a shikenan Allah ke iya kashe mutum Allah ke rayarwa zaka dan adam bai isa ba kuma in Allah ce baka mutum ba wanda yake kashe ka don haka karka aikata kawai ka bi Allah Allah zai kare ka daga komai
wallahu ta'ala alam mallam wani mai tambaya na cewa ina hukuncin mutum da yake burne wani abu mai rai ko a ce burne wani bakin akuya domin wata biyan bukata ta sa
na ba da wannan cikin misalai bai halatta ba iya daga cikin nau'in da yake gane in sihiri ko bokaye aje abun nan wani abu da ransa wannan bai halda ba kwata kwata a shari'ar musulunci haramun ne haramun ne haramun ne wanda yake yi muna masa nasiha ya duba girman Allah ya daina wanda ke zuwa wurin ya duba girman Allah ya daina mu ti tarayya mu bi shari'ar Allah ita ce hanyar tsira Allah ya samu wani lafiya
mallam wani mai tambaya na tambaya cewa ina hukuncin mutumin da boka yake bashi abinci ya halatta wato mutum ya karbi abincin boka ke na boka ci da shi
in yana da wata hanya ba wannan bai je nemi waccar shi yafi in ko babu wata hanya kawai in bai ci wannan ba zai mutu to fa man ittara ghaira baghin ne min babu darura in ya da dan rauni iri na wata kila ya iya ci dan kadan dan ya koran yunwa koma bayan nan ya hakura in ya bi Allah Allah zai bashi mafita wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min hasa la yahtasib babban abu kawai mu bi Allah ne maftana wurin sa wallahu ta'ala alam
tambayar sa wani yana tambaya cewa mallam boka zai iya zama mutum wali a wajen auren sa
a kaidar wali ana so a samu wanda yake baban Allah salihi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun da kana so ka samu waliyan ka wanda yake mai jin tsoron Allah ko mai takawa kula ga wannan shine kaida kuma shine abin da nake baka shawari koda kuma dan uwanka na jini bane ko samu irin su malam bello su imam namu anan malam ibrahim idris hafizahullah ka roke su kawo maka aure shi yafi alkhairi zan ka je ka samu dan uwanka na jini wanda ya kaucewa hanyar Allah gara ma ka yi takife ka je ka dan gusar da kunyar ababin darura ka tsuguna cewa mai karba ka ce ni zan karbi kaya na ka karba ka dashi ka tafi abun ka karba kuma a gaba ka ce to mata magana mu da gida ka dawo
mallam wani mai tambaya yana cewa abun nan yaya zai magance idan mutum zai sadu da matansa sai ya ji baya son ta
wannan na farko magancewa in akwai abin da ke mana kurakure ita matar ta gyara saboda lokaci mummunan hali na sa a tsantsana da yake nan in ta gyara wannan bai gyaru ba a mata wadancan alwikaya kuma kai ma ka rika yi da kuma mataki na shida da muka kira kai wannan da ikon Allah an kiyaye su duka ana ta yi Allah zai sa a wanye lafiya wallahu ta'ala alam wajen aliji habi kitabillah duk abin da karanta a qur'ani ko hadisi yayi a kowace adam ba sai an yi taksisi ba malamai suna yin taksisi saboda kowane abu yana da alaka da abin da yake da shi so haka ayoyin da ke magana kan wannan abun sun fi alaka kan wanda ba su ba li kulli makamin maqal wa li kulli makamin maqal wallahu ta'ala alam
wani tambaya sai yana tambaya cewa ya halatta mutun ya auri boka
bai halatta ba saboda qur'anin Allah yace wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minan khairum min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nari to hiya tad'uka ila an-nari ne ni haka bai halatta ba wallahu ta'ala alam
wani yana cewa akwai wani malami a unguwansu ba ya da aiki sai ma waɗansu addu'o'i kuma har su suna gani waɗansu suna tazowa a gurinsa to saboda su mutane sun imani da addu'an da yake tana ci har kowane sati ya akan kawo rago a yanka a gidan wannan mutumin to kuma daga cikin wannan ragon yake rarraba to shi na ganin cewa yake tambaya cewa ya halatta ci wannan nama
na farko before a ce komai kaga shi ma sai ya ce wani malami me yasa kira shi da wannan kalma din to ne tace shubuhar da muka fara samu ba a iya bambancewa sai kowa a ce malam duk wannan da sunan sai ka ce mar malam ba kama sun yanzu malam fa har ta kafira yana ba wa malam sai ka ji malam Christopher malam Jatau Jacob malam Kutus Monica haka zaka yi ta jin sunayen wai malam to ne tace matsalar na farko tukunna kafin da ba da fara kansa shi wane ne ya race kai ka san alakar ka da shi bisa ga bayanin da muka yi da sunna kawai shi ko kuma da sihiri wannan kai zaka amsa ta tukunna inda sunna kawai shi dan kauce hanya sai a ji a man nasiha wajibi ne ayi nasiha wan nusihi li kulli muslimin in kana sai akwai musulmi Allah zai iya kai ka aljanna ga hadisi a Bukhari hadisin Abdullahi Jarir ibn Abdullah al-Bajli radiyallahu anhu to haka malamin sai ne kaga wai wani abu da ya kauce a ji a man nasiha in ya kauce hanya gaba daya ne a kira shi zuwa ga musuluncin gabaki daya abin da ya kawo in kana kokonto akai saboda ban yi magana mai aka yanka ba da kudin sai sai ban sani ba dan in ka ji tambaya haka abin baka san shi ba to iya da wahala amsawa da kudin sai sai ko kuma wani abu aka yace a kawo a yanka wallahi ta'ala alam inda kudin sai sai ya halatta in kyauta wani ya bashi kawai ya halatta in kuma wani abu aka yi na sihiri ko bokanci ya baka to bai halatta ba wala ta'awadu alal ithmi wal'udwan sannan wama uhilla li ghayri llahi bi sheikh salih fawzan al-fawzan yace duk abin da aka yi dan wannan tsafi-tsafin ya shiga cikin abin da ya shiga cikin hurrimat alaikumul maitatu bai halatta ba wallahi ta'ala alam
wannan mai tambayan mace ce tana cewa ita ce ta yi rantsuwa da Allah cewa idan mijinta ya auri wata mace tace ta wallahi tallahi ba za ta zauna da shi ba sannan kuma ya auri wannan matan to kuma daga baya ta janye wannan wato magana shine take tambaya to yanzu yaya za ta yi da wannan janye wanda ta yi
ki dauki ayatul la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi amanikum walakin ya'khudhukum bima aqatumul ayman in san samu ki azumi uku ko kuma ki ciyar da miskinai nawa miskinai 10 su ci abinci su koshi ko kuma azumi guda uku wannan shine wallahu ta'ala alam
wannan mai tambaya ne yana tambaya ne malam ina hukunci matan da ta yi zina a lokacin da take idda wato na mutum aure ko kuma lokacin da take iddan ta kaba
sai kuma ta yi zina wallahu ta'ala alam ban sani ba gaskiya ban sani ba wallahu alam akwai wanda ya san amsa ya to kalo bale ga yan uwa almajirai sai mu binciko zuwa sati mai zuwa insha Allah ta'ala ko a babin ijtihadi akwai magana da na san ibn al-arabiya yake amma ba a garajen magana kai sai an nemo nassi ya amma dai gaskiya ba inda wannan nassi zai gina magana akai kuma ina fargaban ba da magana ta ijtihadi in ba nassi ne naga aka ijtihadin da shi ba kawai a ce yi ko a bari ko halal ne ko haram in ba a kawo nassin da aka istinbati ba to akwai abun tsoro ka dorar wanda suka yin Allah ya ji kansu jama'a ban sani ba isa bai sani ba wallahi alam
tambayan ta biyu cewa meye hukuncin macen da aka daure mata ciki sai wani mutum ya aure ta wato bai sani ba tare da cewa wato an daure mata ciki sai da ga bayan ba ya aure ta aka gane cewa wato tana da ciki irin abin da ake cewa daure ciki dinan dan malama na maganan akan sihiri ne da irin wadannan abubuwa
to daure cikin ligida ne ko kuma da sihiri aka yi in likita ne yayi ba a gaya mijin ba ba a yi daidai ba saboda akwai abin da suke daure mahaifa wallahi ke zai shi ake nufi in shine ba a ga mijin ba an yi laifi kuma anan an masa khitimani na illa ba ma kina bukatun ta aiko yayi 40 ta zo da maifa a daure ya za a yi kaga ba wani abin da za a iya yi anan an mar khitimani in ya ga dama zai iya zama da ita in kuma suke ta bai laifi ba saboda duk inda aka boye aibi mai girma ya halda karbu da mace ba ka da laifi a wurin Allah in kuma daure ya ne ta bangaren sihiri ko wani abu mai kama da haka wo ta zo da ciki
aure ciki tana shi ai ka
fara ah to wannan kuma yin aure akan ciki ai kauli rajihi babu auren ne wannan kawai sabuwar magana ce gaba daya sai ya sallame ta koma gidan ubanta wannan kawai shine magana ya kora ta koma can ya kai musu yarsu abin da zai iya yi kenan ai wannan cin amana ce a daure cikin tukuna dan sai ta zo gidansa ta haifa kai ciwa ciwa ta yi yawa kai dangerous kenan wannan sai ya mai da ita wajen iyayen
daga baya kuma yana bukata sai yazo shiga cikin kuma sahun zawarawa a buga da shi.
Tambayan karshe malamin, wannan tambaya yana tambaya ne cewa shin akwai alaka tsakanin sihiri da maita?
Eh, maita wata kila sai mun samu gaba ta ga mai magana, saboda akwai abin da ake cewa maita, amma fiye yawa ainul haqq ne, ido ne. Annabin Allah hadisi Abubakar yake cewa al ainu haqqun, ido gaskiya ne. Yace in akwai abin da zai riga yayi kaddara, an ce saura shekara 10 ka mutu, yasa ka mutu bai ko kai 10 years, to ido ne. Dalilin wani mai idon hasira ya kalle ka, in akwai abin da zai karka kafin ajalin ka, to wannan zai iya karka. Hadisi dai da Bukhari wajen guda biyar ne akai, to yanci ba a bambance ainul haqq ne da wannan. Irin wannan kafure ke annabin Allah har yake shiga halin kakane kai, wa iyya kadu ladina kafaru la yazliqunaka bi absari, ai da ido suke yi, idon ne kawai, saboda karfin hasada sai ya rika jin kaman ana jawo shi ma yadda ka san ana kada shi. To irin wannan akwai ainul haqq da wani zai kalla. Ainul haqq ma akwai wanda ake na hasara, akwai kuma wanda kai na mamaki ne, irin na Abdullahi ibn Zubair, in ya ganka yi mamaki sai ka fara ka suma, to zai ga dan ce to mayu sun kama shi. Wannan ana magana a kai, shi ma ka duba cikin labin ko muzakkira fil aqida na Sheikh Salih As-Suhaimi, wanda ake raba ko a daura, ai yayi magana a cikin wannan. Bayan nan ka duba ko cikin Asarimul Batar fi tasajjil sahrat al-ashrar na Dr. Rahil Abdulsalam Bani hafizahullah, shi ma can karshe yayi magana akan irin wannan ainul haqq din, idon gaskiya da kuma idan hasada yake magance su, wannan sai an samu gaba. Wallahu a'lam.
Mallan kamun kullu, mutane sun ta aiko da takardu da masu fatan alkhairi kamar yadda muka ambata maka, da kuma masu neman addu'o'i. Akwai wani ma wanda aiko, akwai dan uwansa yana kwanciya asibiti, ko kuma shi wanda yake kwanciya asibitin ya aiko ta wai a ga maka cewa ka sanar da mutane din Allah a roƙa masa Allah ya bashi lafiya, shi wanda yake kwanciya asibiti din.
To na farko masu fatan alkhairi, ina muku fatan alkhairi, yadda muka taro nan Allah ya tara mu aljanna, Allah ya tsunduma mu a cikin aljannar. Bayan nan masu bukatu kala kala, Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi. Marasa lafiya Allah ya basu lafiya. Akwai wata baiwar Allah ma ta mun telefon a yau cewa tana neman a isar da bukatar ta na neman addu'a wa kanta da ƴaƴanta a wurin musulmai. Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdi fi auni akhihi. Bayan nan kafin taho, akwai wanda ya mun telefon ban gan shi ba. Akon akwai kanin Alhaji Salihu mai shuga rahmatullahi alaihi, da cewa yana gadon asibiti tsawon lokaci ma ana bukatan jini, ban san waye telefon din ba, ina isar da sakon yadda ya zo mun ne, ban samu na yi bincike ba saboda karancin lokaci, zai akwai daidai an yi kuskure a ciki, iya bukatan jini kusan sati biyu ba a samu jinin ba. Harin tambaya wani gurbe ke ce group 0 ne amma minus, kula ga wannan, akon da yake da wannan group zai iya taimakawa ko da drum ɗaya na jini ko bokiti ɗaya ko rabin kwalba, insha Allah, ko ma sirinji uku ne ko biyar ko goma, gwargwado abin da ake bukata ya taimaka fi sabilillah, shi ma Allah ya tsunduma shi aljanna, Allah ya sa ya wange lafiya. Da dai a wannan gurbin yake tuntuni na bayar da ikon Allah, to sai dai ba anan ni nake ciki ba, wataƙila ko ban san ko za a auna, in an samu rike da ko bokiti ɗaya ban dan bayar, insha Allah. Sai ya zo ya samu imam, in ya gabatar da kansa wurin imam ko waje na, sai a sai da za a binciki shi dan uwa dan a taimaka. Irin wannan sacrifice in ya ce abin da ke sa Allah ya ba mutane aljanna, wani ba sacrifice yayin na shayar da kare, Allah ya bashi aljanna. Sacrifice ba kare wa sacrifice, amma Allah ya bashi aljanna. To yayi garayi wa dan uwanka musulmi, in ba mu koyi wannan kundun ba, za mu taimaki juna ba, to ba inda za mu je, dole sai mun yi wa kanmu training. Kawai da kana da shi kace to na bayar fi sabilillahi, akan wannan sai Allah ya gafarta, ba ya gafarta wa iyayen kai sun duma ka aljanna. Akwai abin da kake da wuce wannan duk fa duniyar nan jama'a mu shiga aljanna, fa hayaniya ne ban kaura, kawai aljanna ne ita ce. To Allah ya samu a ciki, Allah ya yafe mana kurakuran mu da laifofukan mu,
Allah ya saka wa mallan alheri. Wannan kuma shine karshen wannan muhadara a cikin wannan MP3 wanda cibiyar addinin musulunci da Darul Islam dake shago mai namba Aisha 6 Love Shopping Complex da wurin Zarada Bar na Wunti kasuwar Wunti Bauchi State Nigeria ta shirya muku. Ko an tabe mu ta kan wayan GSM mai namba 0 60 30 22 75. Assalamu alaikum wa rahmatullah.